lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Aminu Bahari Auna
Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan tazarar haihuwa shin me ake cewa akan wannan batu
ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntubi wasu matan da suke amfani da wannan tsari.
Sannan Binti daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina, ya filin kwalamar na yau wanne ne?
Sai da duk mai so yanzu ya kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da zauren tattaunawar mu Abuja mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai Binta gare ki
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Sadiya daga nan Abuja a matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya ba ta damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata a wannan abin nan yanayi mata sukan tsinci kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantan su ko implant so abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato tazaran haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura ta gane ai mata gwaji a ga me yafi kyau zai dace da jikinta idan kuma IUD mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka to yawanci lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyar ta so kila a lokacin ta samu ko wani infection to kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta sai ka zo an samu matsala amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addini da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata so sai su gane su tambaya za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin jin ba ko wani abu makamancin haka
assalamu alaikum sunana Ruqayyah Basha ni ana fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa kuma ba su da wani kamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su a irin waɗannan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma wata kin matan shi tana da matsala wata kin maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma din yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala indi ta samu ciki irin wannan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su to amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa san haihuwa ne ko wani abu din na dadin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara 1 ne ko bayan shekara 2 ne ko bayan shekara 3 zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a ce dai kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi misali kaman ni nan saboda ina da jiki to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan kara kiba nan da nan da guri so in dai har na ce zan magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da nayi bincike da wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon suga ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan sai magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi ya ce in ji in karanta in gani yanda abubuwan suke to ni da ma ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tun da na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga tinsin da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion ina dai kenan ni a wuri na yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba
assalamu alaikum sunana Fatima Shagari maganar family planning wato akwai kala-kala amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake sani shi karfe ne da ake cire mahaifa wancan roba ne yanzu da ake cire mahaifa idan ta sa wasu suna zubar da jini bai ta sa musu laulayi su ga mace ma gara su cikin laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsatsu yana zuwa cikin kowane kwana 28 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan kamar carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmuwan shi ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ba din jinsi da idan mai gida zai da yarda yarjejeniya tsakanin su
sunana Fatima Ma'aji Masaya gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan nayi yara na uku shekara na kuma 11 yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa ina da dan da ya cika shi zai cika shekara 10 ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7 kuma ina da shekara 3 to kin ga ai an yi tazara iya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu jam saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da da yaran mu abubuwan gida na da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka dane in kana da ciki ta kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 irin nan dai za ki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane za ki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma ka zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yayi shi a dan yayi shi sa dan pampa dan tsaya dan kai wani girma a samu dai a ni dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kuma ki dan samu lafiyan jiki
ka jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tantance mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo baka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai waɗansu sun ba shi goyon baya waɗansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara to amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗannan irin magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kansu suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakin su malamai barkan ku da zuwa
barkan ku da warhaka
to duk da an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne dai suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwan wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da mazan ne tun da an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji kuma za shi menene dalilan da ya sa ku karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
to wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karɓi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka san tazarar haihuwa don gudun talauci shi ne babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce ba ka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi ba ne
ko kamar ya
masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata su samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake cewa aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada da kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zara'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take je ga musu inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ku
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah kai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ƴaƴan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a cikin rusulun da tokin ga wannan shi ne babban illar da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina-baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da tai haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba
anya baran ji wannan ko an shi gida yana goyen bayan masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta shi alamar na haihuwa ai daga Allah ne da daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duk duniya ba kasar da takaita yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da takaita arziki duk kin ka mun kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma ma ba ka ganin saboda su ba ma sa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga ya san shi a yi mai za ta kai ga ya dai kawai aka halitta wa kowanne
dan kasar Sin to ai abinda nake so ki gane ko kun ce mutane su gane shi ne sun kai ne yahuda wasu sun zo sun suka ka gida
anya China kuna daya daga cikin kasashen da ba a juya musu
a ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kin kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar
anya baran tambayi mace Hajiya ta kin taba haihuwa kin san yaya a yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba a naki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya da su kira sadaukar da lokacin
su ina su can a yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin doka yanda aka ba musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gida saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa yaje yana da kyalle a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dinki alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku hujjar cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ba gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk da an tsara cewa kana idan ma mace ta wurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwa ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci a mace ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce haka
abinda yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da maza kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk je a kullum
da wannan dai fadakar wanda ake tai
to ai har yanzu ga fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da na mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara 2 zuwa 3 ana wayar da mutanen birane da mutanen kauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba zaka iya za ta iya kuma a yin yafi amfani saboda menene ai yafi amfani zaka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda zaka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai ne yana son tsari
idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na talla su je su talla na waye dai a cikin gida dai ya cika a cikin ayan ka nawa kana bugun kirji kana ayana tawanin da biyar me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na fiye ne makaranta rayuwa ce aka yi ko da kudanka ko ba kudanka sai ka shekara 100 lafiya wannan har yi shekara 100 nan ba ta kuma sha allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawancin cututtuka ne yanzu ne
masha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana ga mana 60 na au 70 su ko can sai su ninka
Baba
tun jin dadin rayuwa bane yasa ake so a daina haihuwa. Karki manta.
Kun ci a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani
dan. Duk ba wai dan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba. Karki manta. Babu magidanci ko magidanci da take so. Yau a ce dan tayi dawo daga makaranta an koro shi zai zauna. Tsakani da Allah duk ran iyaye baya so. To in ka haife su ya zaman to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a kai ya bace ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ina zaka je ta wani ciwon zai iya shiga ka
hanya ko mu bace shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da dukan cewa gashi gashi ai yin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abuci hirana ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke to lalle mutanen da daban da nan yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cinku sai nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran ne irin na da ba wanda suke jin bari bari yaran yanzu ba sa jin bari bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu dan baka kare bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
bai kuma magana tarbiyya ma
maganar tarbiyya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiya da sauran rayuwar mu gaba daya kuma yanzu ga shi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya tsora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka bar tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwa Allah ke ce wanda idan aka tashi yin tazarar ke aka fi aikawa da abun wato kai ke dauka maganin ko kuma dabarun da ake yin tazarar haihuwa ba ki ajin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne sai an gwada kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu cima mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci sai kiga ma kin buma wanda za ta ci kayan masarufi ne tsada kin
ga akwai kwanciyar hankali a jiki
to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in mai da kumarin jiki na
haka ne kuma zaman dan gwata ai ma auga
wa kin gani da yaje ga ɗan tagos tagos a waje gwara ɗan tagos tagos din tana ciki kuma in mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan agwaji su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
Allah ya taimake mu
to masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda zamu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon dalayi
Jama masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalayi daga Maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon dalayi
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi
ce shi za ku yadda wa da Fulani wanda duka kuna ci gero
kenan muna ci sosai ba kuwa shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi to kika yi talgenta kika sa a wuta wato zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a aika tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
a to ai malama kaman kin dan hanzari kin ce daga gero ake yin sa ya ake sarrafa shi ne
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangaren bangare ne daban su suke sarrafa shi
sai dai
ya gari ne to zaka zo kai zaka dama shi to in kai tangen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka yi zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da tauri ake
dare tauri shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shin yana kauri yana ƙara kauri har sai ya zama yayi karfi so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
to an ake sa mangyada to man shanu fara yasa
a mangyada to yake sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi karfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san glashi haka zaki kan shi
wato yana kalli
yana kalli
ni yan mutane na tsinki
yana kalli sosai ma
to
wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba su kan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi
ko miyan gada
haka wani lokaci ko miyan gada duk mukan ci da shi
to ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri ne na ga
to ai ko ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo
to ana ganin shi ne
gaskiya ya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhu kula
yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gara su zo su ci
su ga inda
ake sarrafa gero ba inda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi furasi dan mu
to fulani ne kalubale ga yau ga tuwon da layi
to gaskiya tuwon da layi kenan
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tafiya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sautin kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Kauna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.